This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauraron abokai yake muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, wani mukami mai linzami da aka harbo daga kasar Yamal wadda Isra'ila ta lalata ya ta da wuta a kusa da birnin Quds a yau Litinin. Yayin da Ukraine ta kasance a cikin shirin ko ta kwana kan wasu jerin hare-hare ta sama a yau Litinin, babban kwamandan sojin kasar ya ce dubun-dubatun sojojin Rasha sun yi damarin dannawa a cikin yankin Kursk. Kana mataimakiyar sakatarin tsaron Amurka ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bukin karrama su da ke zama ranar hutu a nan Amurka a yau.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan wani rahoto da ya wanke rundunar game da zargin zubar da ciki ba bisa ka'ida ba yayin da suke aikin yaƙi da mayakan Boko Haram.
A gaskiya mun ji daɗi sosai, saboda wannan zargin da aka yi mana zargi ne ba ƙarami ba, kaga ba gaskiya ba ne, tambayoyi ko ma su ka ba su haɗin kai da ya kamata a baya.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa ƙasar Morocco ta gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da injin man diesel kyauta a yankin Yamai.
Lalle mun gode kuma mun yaba wanga namijin kokari da gwamnati yake yi don ganin an kwasa dogaro da wutar lantarki da take zawa daga makwabciyar Najeriya.
Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da baban gida Jibrin zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka na buɗe makarantu bayan dogon hutu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Wani makami mai linzami da aka harbo daga Yamal wanda Isra'ila ta lalata ya ta da wuta a kusa da birnin Quds a yau Litinin. Kana daga bisani 'yan tawayen Houthi sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsakiyar Isra'ila. Kungiyar 'yan bandiga mai samun goyon bayan Iran ta ce ta kaddamar da wani hari da ya auna tungar soji na Nahal Sorek a kudu maso gabashin Jaffa. Kana ta ce ta isa, wato ya isa daidai inda aka auna ya kuma ta da wuta. A halin da ake ciki, wani gidan talbijin da ke aiki karkashin kungiyar ta Houthi ya ce sojojin Amurka da na Burtaniya sun kaddamar da wasu jerin hare-hare da suka auna ƙananan hukumomin Amran da Sada a cikin Yamal. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an gano wani makami da aka harbo daga Yamal kuma an lalata shi a yankin Beit Shemesh da ke yamma da birnin Quds, sai dai buraguzan makamin ya ta da wuta. Wata kungiyar haɗaka ta Iraki ta Islamic Resistance mai samun goyon bayan Iran ta ɗauki alhakin ƙaddamar da wasu jerin hare-hare na jirgi mara matuƙi a kan wasu muhimman wurare a Isra'ila a yau Litinin, amma ba ta ba da ƙarin bayani ba a kan hare-haren, wato a kan jeri na saƙonnin Telegram da ta fitar. Yayin da Ukraine ta kasance a cikin shirin ko ta kwana kan wasu hare-hare ta sama a yau Litinin, babban kwamandan sojin ƙasar ya ce dubun-dubatun sojojin Rasha sun yi damarar dannawa a cikin yankin Kursk. Biyo bayan umarni daga shugabannin sojojinsu, suna yunkurin kawar da dakarunmu, kana suna kokarin dannawa can cikin yankin da muke da iko da shi, a cewar wani sako da janar sojin ƙasar Ukraine Alexander Sirotkin ya rubuta a dandalin sako na Telegram. A cikin watan Agusta ne dai Ukraine ta kai mamaya a Kursk, inda ta kwace ikon yankin da garuruwa da kuma ƙauyuka da ke kan iyakar. A halin da ake ciki, an kashe mutane shida a hare-haren ta sama a kudancin Ukraine, mutum biyar a yankin Mykolaiv da kuma mutum guda a Zaporizhia, inda aka lalata gine-ginen fararen hula a cewar gwamnan yankin. an kuma jikata mutane da dama a Saprosia da suka hada da yara biyar yan shekaru tsakanin 4 zuwa 17. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bukin karrama tsofaffin sojojin Amurka wanda ke zama ranar hutu a yau a nan Amurka, inda ta jaddada cewa kyakkyawan tasirin aikinsu ya taimaka wa duka Amurkawa suna more rayuwar 'yanci. Hicks ta ambato muhimman rawar da sojojin suka taka wurin tabbatar da tsaron ƙasa da kuma kare tsarin demokradiyya.
Each and every Veterans Day, we as a nation take a moment to honor the
entire. A kowane lokaci muke tuna ranar bikin sojoji, tsofaffin sojojin mu a matsayin mu na ƙasa, muna karrama muhimman gudunmuwa da tsofaffin sojojin Amurka suka yi. Dalili ko shine saboda aikin da kuma sadakarwa da sojojin suka yi, ya sa sun bari muna more rayuwar 'yanci na yanzu da ma 'yan baya da za su zo nan gaba.
So to all of our veterans past and present, our nation.
A don haka ga dukkan tsofaffin sojojinmu na yanzu da na da, kasar mu na matukar godiya ga ayyukan da kuka yi. Mun gode da duk aiki da kuka yi na kare mu daga hari daga wata ƙasa, kuma da kuka tsare demokradiyya, kuka tabbatar da tsaron ƙasa a wannan lokacin.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotannin mu. Biyo bayan wanke rundunar tsaron Najeriya da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta yi dangane da zargin zubar da ciki ba bisa ƙa'ida ba da a baya aka yi wa sojojin da kuma ya ja hankali a ciki da wajen ƙasar, masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a nemi afuwar dakarun ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman Women Concern ta nemi kamfanin dillancin labaran na Reuters da ya nemi afuwar rundunar tsaron Najeriya bisa labari maras tushe da ya wallafa cewar sojojin kasar sun ci zarafin mata a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. In za a iya tunawa, kamfanin dillancin labaran na Reuters a baya ya bada rahoton cewar sojojin Najeriya sun kuntatawa mata da ma zubar da cikin kimanin mata 10,000 waɗanda iftila'in Boko Haram ya afkawa a shiyar arewa maso gabashin kasar, al'amarin da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya. Da hakan ya sa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shigo cikin maganar tare da ƙaddamar da bincike. Bayan dai ɗaukar lokaci mai tsawo tana gudanar da binciken, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta gano cewar rahoton na Reuters ba gaskiya ba ne. Hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta ce babu wata shaida ko hujja da ke nuna cewar sojojin sun aikata wannan aika-aika na zubar da cikin mata kimanin 10,000 a wannan sashi. Sakamakon binciken kuma da shi ma ya ƙara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara irin su Ashatu Kabu.
Wannan kungiya da suka fitar da wannan labarin kage, aka je aka binciko kuma aka tarar da cewa wannan abin ba gaskiya ba ne. Wannan abin is about national image, has little to do with the institution kamar Nigeria military da ake a choosing. Ya kamata diplomatic measures shi ne su sa wannan kungiyan kamar yadda suka yi publishing wancan report ma duniya, su nemi cewa wannan kungiyan ta fita ta karyatar da kanta akan kage da ta yi wa su sojojin Najeriya.
Na tambayi mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko me zai ce akan wannan rahoto da ya wanke su a halin yanzu.
To a gaskiya mun ji daɗi sosai saboda wannan zargin da aka yi mana zargi ne ba ƙarami ba, kaga ba gaskiya ba ne tambayoyi kuma su suka ba su haɗin kan da ya kamata a bayar. Kamar shi babban shugabanmu na tsaro na wannan lokacin Jenerabu, shi kanshi ya tafi gaban wannan hukuma ya zauna ya yi wajen awa uku suna mashi tambayoyi. Shi kanshi shugaban sojin ƙasa na wannan lokacin Janar Faruk Yahaya shi ma ya je sun mashi tambayoyi, kuma daga baya da rahoto ya fito sun gamsu cewa ba mu da hannu a gene yarfe ne kawai domin ana so a ɓata sunan rundunoni na tsaro na Najeriya.
Barista Yakubu Salebawa na daga cikin lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da a baya suka yi ta ɗaga murya cewar dole a ƙaddamar da bincike.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya wato Human Rights Commission sun ɗauki matakin yin bincike, kuma bisa ga yanda abubuwa suke gudana kuma rahoton su a ƙarshe yana cewa wannan zargi ba shi da tushe. Don haka abinda yake ƙarƙashin doka yanzu shine kwarkwata ta sojojin Najeriya wato su dauki matakin rubuta ma wannan kamfanin dallancin labarai na Reuters kwarkwata din su a New York America.
Barista Yakubu Salibawa, to ko rundunar sojojin Najeriya za ta garzaya kotu domin neman hakinta? Tambayar kenan da na sake wa mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau.
To kaga muna da namu lauyoyi wanda su ma sun tafa da tashi lokacin da ana wannan kisto. Za mu saurare su mu ji shawarar da za ka fi su ba mu ta gaba.
Brigadier General Tukur Gusau, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A wannan mako ne birnin Lisbon na kasar Portugal zai amshi bakoncin taron koli mafi girma a nahiyar Turai kan fasaha da aka yi wa suna Web Summit, inda manyan 'yan kasuwa da manyan jami'an gwamnatoci za su auna fa'ida da rashin fa'idar sake zaben Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka. Manyan 'yan kasuwa daga kamfanonin Apple, Microsoft, Meta za su haɗu da manyan jami'ai daga Turai su yi muhawara akan makomar ƙirƙirarriyar fasaha ko artificial intelligence a Turanci da batun kafafen sada zumunta da kuma tasirin dawowar mulkin Trump a karo na biyu akan nahiyar Turai. A baya, Trump ya yi alkawarin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Russia da Ukraine a cikin sa'o'i 24 da zai kama aiki a matsayinsa na shugaban ƙasa. Kwanaki bayan zaɓensa, manyan jami'an gwamnatin Ukraine guda biyu da suka haɗa da Alexei Boynikov da Mikhailo Fedorov za su shiga tattaunawa akan yadda ƙasar ta ci gaba da gudanar da harkokin ƙirƙira a lokacin yakin. John Adam, babban jami'in tattara haraji a kamfanin ƙirƙirar software ta M-Soft Pro, yana cikin mahalartan taron kolin. Kimanin kashi 70 na ma'aikatan kamfanin suna zaune ne a Ukraine, inda kuma wasu suka koma Turai bayan ɓarkewar yakin a shekarar 2022. A ƙarshe, hukumar lardin Punjab na ƙasar Pakistan ta hana gudanar da harkoki a waje, kana ta umarci shagogi da kasuwanni a wasu wurare da su kulle harkokin kasuwancinsu ya zuwa da safe yau Litinin domin daƙile cututtukan da ake samu daga gurɓatar iska. Tuni lardin ya rufe makarantu da cibiyoyin ilimi da kuma wuraren taruwar jama'a kamar filayen taro da kuma gidajen zu kafin ranar 17 ga watan Nuwamba a wasu wurare ciki har da Lahore, birni mafi yawan gurɓatar yanayi musamman ta fuskar iska mai inganci, a cewar alƙalumar wata ƙungiyar Switzerland ta IQA. Gundumomin Lahore da Moldvan da Faisalabad da kuma Gujarawala sun samu karuwar mutane masu fama da cutar numfashi da na ido da na makogwaro, a cewar gwamnatin lardin Punjab a wani umarni da ta fitar da yammacin jiya Lahadi. Sabuwar dokar hana ayyuka a waje za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban wannan shekara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kasar Morocco ta gina wa jamhuriyar Nijar tashar samar da wutar lantarki mai amfani da injin man diesel kyauta a yankin Yamai. An ayyana cewa tashar za ta samar da megawatt 18. A wani bangare ne ya yunkurin rage dogaro da wutar da ake samarwa daga Najeriya, sai dai masana na ba da shawara kan buƙatar amfani da hasken rana ko iska ko kuma makamashin nukiliya domin samar da lantarki a wadace. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barmai aiko mana.
Matsalolin da suka biyo bayan matakin katse wutar lantarkin da Najeriya ta ɗauka kan jamhuriyar Nijar a wani ɓangare na takunkuman Sedeawo masu nasaba da juyin mulkin 26 ga watan Yulin bara ya sa hukumomin Nijar shiga yunkurin neman hanyoyin da za su baiwa ƙasar damar dogara da kai wajen samar da wutar lantarki.
Avant les événements du 26 juillet, nous avons une capacité de 100 MW à partir du Nigeria.
Babban magatakardan kamfanin wutar lantarki Nijelek Saidu Abubakar na cewa kafin abubuwan da suka wakana a ran 26 ga watan Yuli, megawatt 100 ake samu daga Najeriya domin amfanin jihohin Doso, Yamai da Tilibiri. To amma daga lokacin gobarar da aka fuskanta a tashar birnin Kebbi, megawatt 40 kacal ne ake samarwa Nijar. Dukkan wutar da jama'a ke amfani da ita daga nan gida ake samarwa.
Continuer en tout cas à développer des projets.
Wannan yasa hukumomin Niger suka shiga yunkurin karfafa matakai ta hanyar tuntubar kasashe aminai. Taken ke Morocco ta amsa kira, inda ta aiko da wasu ma'aikata da injinan wuta kimanin 9 a matsayin tallafi. Malama Fati Abarshi ita ce shugabar kamfanin wuta na kasa Nijelek.
Ils sont acharnés à faire parvenir ces groupes accompagnés de techniciens au nom de 35.
Ta ce ƙwararrun ma'aikata 35 ne aka turo daga Morocco waɗanda suka haɗa gwiwa da takwarorinsu 'yan Niger domin girka wannan tasha mai ƙarfin megawatt 18. Waɗannan kayayyaki an ratsa da su ta Mauritania, Mali da Burkina Faso tare da rakiyar dakarun waɗannan ƙasashe kafin a iso iyakar Niger da su. Waɗannan ƙasashe sun cancanci yabo, in ji ta. Kwararre kan sha'anin makamashi injiniya Rabiu Malam Isa ya yaba da fafutukar hukumomin na Nijar a wannan fanni.
Lalle mun gode kuma mun yaba wanga namijin kokari da gwamnati yake yi don ganin an kwasa dogaro da wutar lantarki da take zawa daga makwabciyar Najeriya. Amma dai bai kamata ba ƙasa ta tsaya da ƙananan group haka, ba abubuwa bane wanda kaman birnin Yamai ma zai ce ya dogara da su balle kasa gaba ɗaya. Duk da wannan dai muna yaba akan namijin kokari da gwamnati yake yi.
A ra'ayinsa, girman matsalar wutar lantarki a wannan zamani da buƙatun jama'a ke lullunkawa a kullumin abu ne da ke buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai.
Muna kira ga gwamnati a dukufa a tabbatar da wannan tsari kamar na Central Council Kadamna, kuma ga barrage da kan daji da ake na ana ginawa, al program electronuclear wanda za a yi central mai aiki da makamashin nuclear.
Yankin Yamai mai yawan jama'a miliyan kusan 1.5 na daga cikin yankunan da ke amfana da wutar da ake samarwa daga Najeriya. A shekarar 2017 gwamnatin Nijar ta gina tashar wutar lantarki da injin mai karfin megawatt 100 a ƙauyen Gorubanda da ke ƙwaryar birnin Yamai. Sana a 2023 kungiyar EU ta gina wata tasha mai aiki da hasken rana a ƙauyen Gorubanda don samar da megawatt 30. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai je jihar Difani a jamhuriyar Nijar, inda za mu ji shirye-shiryen da aka yi na komawa bakin karatu na sabon shekara bana a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Hutun da aka shafe da kuma ambaliyar ruwa da ya hana 'yan makaranta koma azuzansu a can baya. Ba tare da na ja ku da nisa ba, zan hada ku da wakilin Harun Sule Rashidu domin jin yadda lamarin ya kasance. Malam Haruna, gare ka.
Gani dai mahukunta a jamhuriyar Nijar suka bada umarnin komawa makarantun boko a fadin kasar baki daya, duk da tsaikon da aka samu wajen komawar dalibai da malamai bakin azuzuwa sakamakon mummunar ambaliyar da jamhuriyar Nijar ta fuskanta a wannan shekarar. Yayin da jihar Difama haka aka yi cin karo da irin wannan matsala. Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a nan jihar Difa. Ya yi ƙarin bayani kan yadda aka koma bakin azuzuwa a fadin jihar, har ma gami da isassun kayan aikin da suka samu don gudanar da ci gaban karatun kakar shekarar bana. Yana mai cewa,
lalle hakika bana 28 watan Oktoba na wannan shekara 2024 a makaranta da malamai a cikin ƙasa na Nijar da baki daya an koma ga azuzuwa, an koma aiki. Ka san dangane da yanayi na damuna, wasu klasoshi sun waɗi, wasu klasoshi sun tsatsage da sauran shi, duk an yi ɗauki mataki mai. Baya da haka kuma tun daga can babban minista namu an aiko muna kayan aiki wajen ton 45. Abu ne na mamaki saboda ba mu taɓa samun irin wannan yawan kayan ba, kuma mun yi farin ciki kayan nan da suka zo an rarraba su, an bada su inda ya kamata. Gouverneur ya zo da shi aka amshika, ya bibiya, ya gani irin kayan da aka bada da sauran shi. Kamushen da muka samu mun zamna mun yi nazari, su ma duk an kai inda babu an aika su. Fatanmu wannan tsari da ake cikin shi bana, Allah ya taimake mu mu ƙara ci gaba gaba.
To sai dai wasu daga cikin ɗaliban jihar ta Difa da na hirar da su sun bayyana farin cikin su game da komawar da suka yi bakin azuzuwa. Duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa, yayin da waɗansu ɗaliban ke nuna akasin haka, ga dai abin da suke cewa.
Ali Burhaman, gaskiya mun ji dadi akan komawa makarantar da aka yi. Duk da komawar da muka yi a cikin makarantar nan, mun samu koma baya sakamakon ambaliyar nan kuma. Game da karatunmu, a fannin kayan aiki mun samu komai da komai. Mu a nan yankunan mun samu ci gaba game da kwanciyar hankali. Amma a waɗansu yankunan muna jin labari abin da yake faruwa da su na risin tsaro. Muna fatan gwamnati ta kare karfafa matakan tsaro.
Abubakar Inusa, muna jin daɗi da muka koma makaranta duk da cewa yankin namu muna fama da rashin tsaro. Wannan abun shi ne kama na ƙarancin malamai. Wasu mu suna kora an tura su, ba kowa bane ba yake tafiya. Duk da muna son karatun nan, in ba karfafa tsaro ba, bai yiwuwa mu tafiyar da karatun mu yanda muke so.
Irin waɗannan matsaloli na rashin komawa makarantu kan lokaci game da tabarbarewar tsaro na jefa ɗalibai da malaman su har ma da uwaye yara a cikin wani yanayi na zulumi. Duk da kokarin da mahukuntan jihar ta Difa ke yi dan ganin an magance wannan matsalar. Usman Kanin Ba Isa, mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan jihar Difa.
Da yawa ne yara ba su koma kan ekul ba saboda meye ne, saboda ambaliyar nan. Ya kamata kuma akwai karancin tsaro ma saboda mushenin ma in an tura ma sauran dan saboda karancin tsaro nan, wasu ba sa zuwa ma. Abin da yasa kowa yake dardarkin nan, ka tura yaran ka ekul, kai kancin hankali baka samu ba, yaron hankalinci a tashe a cikin ekul shine ake gudu. Gwamnati in ta magace masaran tsaron nan, dole ne kuma malamai su tayi da kansu su ba ma yara ilimi.
Daga bisani mahukuntan jihar ta Difa, jin kadan bayan kaddamar da komawa makarantun boko da suka yi a hukumance, sun yi wata gana da malaman makarantun jihar don sanin halin da suke ciki. Nuhu Hassan Jori yayi karin bayani yana mai cewa
gwamnan jihar sai yace an aikin shekara guda, yanzu ai ya kamata a zo a ga juna a yi jawabai ga malaman makaranta, saboda suke tare da yara, suke cikin wahala. Wani sai ya biya kuɗi zai je wajen aikin shi, wani yana nesa, wani inda yake muhallin da yake halin da ƙasar Difa take ciki cikin tsoro ake aiki da sauransu, yace yana so ya gane su, ya tattauna da su, ya ji dangane da halin aikin da suke ciki. Malaman makaranta an ba su dama sun yi magana, bancin shi kuma sun kawo ƴan koke-kokensu. An tattauna, an fahimci juna.
To sai dai a nashi bangare, Ali Ayuba da ke zama shugaban wata kungiyar malamai ƴan kwantrage da cewa Izekop a nan jihar Difa, jim kaɗan bayan tattaunawar da suka yi da mahukuntan jihar ta Difa, sun isar da jerin ƙorafe-ƙorafen da ke gabansu, kama daga batun ƙalubalen rashin tsaron da suke fuskanta game da sauran biyan buƙatunsu na yau da kullum. Yana mai cewa,
ka san kamar yadda kusan kowa ya sani, jihar Difa da jihar Talabiri a 'yan shekarun nan baya su ne suke fuskanta irin wannan barazana, matsaloli na tsaro, wanda wani lokacin ma tana tafiya da rayukan abokannin aikinmu, musamman malaman da suke cikin yankin Difa da yankin Talabiri, wanda sun shekara da shekaru suna cikin hatsari na rashin kwanciyar hankali da barazana ta tsaro da suke fuskanta. Muna buƙatar a ce hukumomin su lura da yanayin da malaman nan suke ciki, amma wani tsari ne za a fiddo don a samu a sanya mu shina cikin incin su na samun matrikil. Wannan ya kamata a fiddo shi. Shi ne ya sa muka zaɓi mu bi hanyar tattaunawa. Ta hanyar tattaunawa firaiman muna da kyakkyawar fahimta tsakaninmu da hukumomi na yanzu wannan, musamman ƙarƙashin shugaban ƙasa General Abdulrahman Tchani. Ban mu da shakka a kan in dai kokenmu ya je gare shi, to ban mu da wani tunani, mun san zai saurari mutane kuma za a biya musu wasu daga cikin buƙatu. Su da mun biyuwa ne buƙatunmu gaba ɗaya, mu ce mu samu biyan buƙatu. Mai manya-manyan adiba su a rage mana su. In ya so mu shi sai ya samu hankalin da zai iya zuwa ya ba ƙasa haƙƙin ta da ya dace.
Duba da irin jerin waɗannan matsaloli da malaman suka bayyana, mahukunta a nan jihar Difa sun ce sun ɗauki duk waɗansu ƙwaƙwaran matakan da suka dace don ganin an magance matsalolin da suka jima suna addabar malaman. Nuhu Hassan Juri shi ne mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai ɗaya a nan jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa,
dangane da ƙalubale na wajen rashin tsaro, haƙiƙa matakai an ɗauki su, kuma sojojinmu suna tsaye ga komin takwas wanda yawanci su ne ke da wannan rashin kwanciyar hankali, in ka ɗauka tun daga Maini, Shattimari, Difa, Giskeru, Bonsor, Tumur, Kablewa zuwa Gegime su ne wanda suke bisa yawancin wannan hatsarin. To amma alhamdulillahi ko ina matakai an ɗauke su na gari wanda ana ƙoƙarin a kawo kwanciyar hankali. Babban kwanciyar hankali kuma wanda za a samu shanni bisa yanayi shi ne akwai tsari wanda yake kai su suna shiga mota ko kuma abin hawa wanda an sake ɗauka alkawali yanda aka yi shi bara bana ma haka za a yi shi. Ministan mu bata yi ƙasa a gwiwa ba, tsaye take tana ganin abubuwa wanda ya dace da ita da mukarrabanta suna kawo sauyi a cikin tahiyar da harkan makaranta.
To sai dai abin zaman jira a gani shine game da alƙawuran da mahukuntan jihar ta Difa suka yi ga malaman makarantun boko a jihar zai matuƙar tasiri sosai. Dangane an biya musu wasu daga cikin haƙoƙinsu da suka jima suna tambayar gwamnatin ƙasar, har ma da batun baiwa malaman isasshen tsaron da zai ba su damar gudanar da ayyukansu na koyarwa. Musamman a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da ke fama da matsalar tsaro.
To masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Difa da jamhuriyar Niger
Harusu Rashidu
da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leder Gresham na ku baba Geji Brinke ce a huta lafiya sai wani makon.
To madalla a gaida baban gida Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri, wanda ya ce furucin alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Kudirat Kekere Ekun na cewa wasu alkalai a ƙasar na ɓatawa ɓangaren shari'ar ƙasar suna abin dubawa ne matuƙa. Da fatan Allah ya sa a shawo kan matsalar ganin irin ƙimar da fannin shari'a yake da shi a idanun duniya. Sai sakon Samaila Agnes Malafatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda ya ce salam biyoyi Hausa. Ni na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga iyaye mata a duk inda suke, musamman ma iyaye mata mazauna karkara da ma nan jihar Difa ta ƙasar jamhuriyar Nijar. Kira na a gare su akan cewa su riƙa lura da wutar da suke sanyawa a kasko a cikin ɗaki domin ɗumama ɗakin don gudun abin da kaje ya dawo na tashin gobara a daidai lokacin da muka shiga lokacin sanyin hunturu. Allah ya kiyaye faruwar hakan, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Sake halaka sojojin ƙasar Chadi 15 da jikkata wasu 32 da mayakan Boko Haram suka yi akan tamkar hannun ka mai sanda ne ga shugabannin ƙasashen da ke zagaye da tafkin Chadi, inda nan ne ke zama tangar mayakan wato Najeriya da Nijar da Benin da kuma ita kanta Chadi, da wanda ke nuna cewa sai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe kana za su iya murƙushe mayakan. Sai sakon Shehu Adamar Jau wanda ya ce tabbas ya zama dole a ɗauki matakin takawa 'yan lakurawa burki, domin idan fa aka yi wasa to ƙaramar magana za ta iya zama babba, domin dai abin da ba na wasa ba to ba a yin wasa da shi. A ƙarshe sai sakon Mahmud Saliu ƙauren namo da jihar Zamfara wanda ya ce ɓullar sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda mai suna Lakurawa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya wani babban ƙalubale ne ga zaman lafiyar yankin, kasancewar dama yanzu haka yankin na fama da matsalar 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane. Na kira ga gwamnonin yankin da su tashi tsaye wajen ganin an murƙushe wannan ƙungiya.
Sau madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To baballe a takaice, wani makami mai linzami da aka harbo daga kasar Yamal wadda Isra'ila ta lalata ya tada wuta a kusa da birnin Quds a yau Litinin. Kana daga bisani 'yan tawayen Houthi sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsake Isra'ila. Kungiyar 'yan bindigar mai samun goyon bayan Iran ta ce ta kaddamar da wani hari da ya auna tungar soja na Nahale Sorik a kudu maso gabashin Jaffa. Kana ta ce ya isa a daidai inda aka auna kuma ya tada wuta. Yayin da Ukraine ta kasance cikin shirin kota kwana kan wasu hare-hare ta sama a yau Litinin, babban kwamandan sojin kasar ya ce dubun-dubatan sojojin Rasha sun yi damarar dannawa a cikin yankin Kursk. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bikin karrama tsofaffin sojojin Amurka wanda ke zama ranar hutu a yau a nan Amurka, inda ta jaddada cewa kyakkyawan tasirin aikinsu ya taimaka wa dukkan Amurkawa suna more rayuwar ƴanci.
Masu sauraro da takardun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma editan mu na wannan lokaci Mahmud Lalo, da kuma Fiona Wanandudu wa Mai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Muhammad Hafiz Baba lake sallama da ku, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.